maraba da wannan yammaci na ranar Juma'a 12 ga watan Rabi'ul Akhir hijira ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1429 kuma shi yazo daidai da 18 ga watan hudu shekarar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako cikin tafsirin alqur'ani mai tsarki a inda muke tafsirin suratul hadid wannan kuma a yadda nake tsammani shine majalisinmu na 8 a tafsirin wannan sura inda za mu tashi akan aya ta 21 bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samaa'u wal-'ardu uiddat lil-ladhina aamanu billahi wa rusulihi dhalika fadlu allahi yu'tihi man yashaa والله بالقوم العظيم ما أصابت من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال
Allah madaukakin sarki bayan yayi mana magana akan duniya da rayuwar duniya da abubuwan da mutane suke shagala da su a rayuwar duniya a cikin zango-zango nasu na rayuwa daga zangon yarinta zangon samartaka zangon wani zango ne na uku mai zangon mai gidantaka ko da kuma zangona na me a dattijantaka sai kuma zangona tsufa ya kake dawowa baya kai kuma zango ne guda biyar at-tufula ash-shabab sai marhalata ina ɗaliban ne at-tufula sai me ash-shabab al-kuhula ash-shaquqa to ina na biyar ita ce al-kuhula ita ce shi zango na dattijantaka al-haram shi ne shaikuka din to kun manta karatun da muka yi sai mu koma baya kenan ana yi yana zirewa kenan ku na gaba-gaba ba ku rike ba to ina na can ƙarshe da ya tsiyaye to a koma ga kaset din bayan Allah maɗaukakin sarki ya yi magana a kan shagala da al'amarin duniya wanda ya nuna cewa duniya ba a bakin komai take ba a mizanin Ubangiji sai ya yi kira ga muminai da cewa su yi rigegeniya cikin abin da zai saman musu ya gadan musu da gafara kowa da kowa yake burin samu amma ba kowa ne zai same ta ba sai waɗanda suka yi imani da Allah suka yi kyakkyawan guzuri na imani kyakkyawan guzuri na ayyukan ƙwarai a nan duniya Allah madaukakin sarki ce sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard. Sabiqu, ku yi gaggawa ko ku yi tsere a tsakaninku, ila magfiratin min rabbikum, zuwa ga wata gafara daga Ubangijinku. Wa jannatin, da aljanna, arduha ka ardis samai wal ard, wacce fadinta kamar fadin sama da ƙasa. Wa iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi, wacce aka tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzanninsa. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala ce ta Ubangiji da yake ba ma wanda ya so. Wallahu dhul fadlil azim, Allah ma'abocin falala ce mai girma. Allah ya ce ku yi gaggawa, ku yi rigegeniya a tsakaninku zuwa ga wata gafara daga Ubangijinku, wato ku gaggauta tuba daga zunubanku domin ku samu gafara ta Ubangijin. Idan kuka tuba, Allah sai ya gafarta muku. Ko ku yi gaggawa wajen ayyuka na kwarai domin kowa ya ga cewa ya ɗara ɗan uwansa a wajen aikin alkhairi. A komai na duniya ba a yadda ka yi gasa da wani a cikinsa ba, abinda aka yadda ka yi gasa da mutum a cikinsa shine aikin alkhairi, shine aikin da zai kusantar da kai zuwa ga Ubangijinka, shine aka nemi kai gaggawa wajen yinsa. Kada ka jinkirta aikin yau zuwa gobe, ko ka jinkirta na gobe zuwa jibi, ko ka jinkirta na wannan satin zuwa sati mai zuwa, ko ka dinga cewa za ka yi za ka yi, wato ka yi ta taswifi, kana jan lokaci. Rai ba a hannun kowa yake ba, yana hannun Ubangiji. Mutum ba shi yake mallake da rayuwarsa ba, ransa yana hannun Ubangijinsa. Saboda haka jinkiri ba ya da kyau a irin wannan sha'ani, abinda ya shafi tuba, abinda ya shafi neman gafarar Ubangiji, abinda ya shafi yawaita guzuri zuwa ga Allah. Gaggawa ake so, tsereniya ake so, gasa ake so a tsakankaninku wajen ku ga cewa kowa ya ga cewa ya fi dan uwansa. Shi yasa ya tabbata a cikin sahih Bukhari da Muslim, lokacin da talakawa suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama suna kuka masa da cewa zahaba ahlu dusur bil ujur, qalu salluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq, fa qala awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu sabaqtum man ba'dakum ولا يلحق بكم إلا من عمل مثل عملكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون وتكبرون وتحمدون 33 دبر كل سلام. تلك واسن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وسكتيام أيكن الله ما سكتيفا ما سأقوي سنتفد العدا سنجمنا فنتنكو سنتيري منا سنا سلا كمريان دمكي سلا suna azumi kamar yadda muke azumi, suna sadaka mu kuma ba ma iya sadaka, suna sayan bayi da dukiyarsu su yanta, mu kuma ba mu da dukiyar da za mu sayi bayi mu yanta. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce to ba na nuna muku abinda ya fi wannan alkhairi ba, ya fi wannan falala? Suka ce kwarai, muna bukata ya ma'aikin Allah. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce to ku yi kabbara, ku yi tasbihi, ku yi tahmidi alhamdulillah sau 33 bayan kowace sallah. Yayin da masu kuɗi suka ji wannan garabatar, sai su ma suka cafa. Don haka da an gama sallah, su ma sai su tsaya su yi tasbihi, su yi takbiri, su yi tahmidi. Ba za su yi gaggawa zuwa ga kantinansu ba ko sana'arsu, a za su haƙura su ga cewa sun yi wannan tasbihi 33 tare da talakawa, tare da waɗanda ba su da shi. Talakawa suka zura ido suka ga cewa to wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su yi, masu kuɗi ma sun cafa. Saboda haka sai suka koma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce, ya Rasulullah, suna fayin abin nan da ka ce mu je mu. Wanda Allah zai hana su aiki alkhairi ne? Sai ya ce da su, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, wannan falala ce ta Ubangiji, yana bayar da ita ga wanda ya so. Saboda haka sai ku yi hakuri. Shi yasa Allah madaukakin sarki a wannan ayar yake kira a yi rigegeniya, a yi tsere, a yi musabaka wajen neman gafarar Ubangiji da aljannarsa, wacce arzu haka arzu sama'i wal ard, fadinta kamar fadin sama da ƙasa, fadinta
tamkar fadin sama da ƙasa. Wannan gabar wasu waɗanda suke cewa ai a halin da ake ciki a yanzu ba a halicci aljanna ba, sai nan gaba ne za a halicce ta, amma yanzu babu ita, saboda suka ce saboda Allah ya sifanta fadinta da fadin sammai da ƙasai, ya ce fadinta fadin sammai da ƙasai. Sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. To Allah ya ce fadinta shine sammai da ƙasai, a yanzu a sammai da ƙasa. Suka ce a yanzu kuwa idan ka duba sama ba ita ce aljanna ba, ka duba ƙasa ba ita ce aljanna ba. Wannan shi yake nuna maka babu aljanna din, amma a nan gaba za a yi ta ta cika sama da ƙasa. Waɗanda ba su yarda da wannan uduri ba, ba su yarda da wannan magana ba, suka ce a'a, aljanna akwai ta, saboda Allah ya ce u'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi, an tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa. Abinda duk aka ce an tanade shi, kaga akwai shi kenan, baka cewa ka tanada abu alhalin babu shi. To kuma gashi Allah ya ce u'iddat, a waccan aya ma da ya ce sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh, sai ya ce u'iddat lil muttaqin, ya tanade ta ko an tanade ta domin masu taqwa, masu tsoron Allah. To tunda har aka ce an tanade ta, wannan ya nuna kenan tana nan, wannan ya nuna akwai ta a halin da ake ciki yanzu. Ka duba ka ga aya ɗaya ce, amma masu aqidoji guda biyu waɗanda suka sha bamban sun yi hujja duk da ita. Ɗaya suka yi hujja da farkon ayar, su kuma sauran suka yi hujja da ƙarshen ayar. Waɗannan suka yi hujja da ardu haka ardu sama'i wal ard, waɗancan kuma suka yi hujja da u'iddat lillazina amanu billahi wa rusuli. Wannan shi yake nuna maka ilimi kogi ne, ilimi wani abu ne wanda ba a cewa an kai gacinsa. Waɗanda suka ce aljannan nan tana nan, suka ce gaban a wato ƙarshen aya ɗin u'iddat lillazina amanu billahi wa rusulihi, yana nuna waccan fahimta da kuka yi na cewa ana nufin aljanna a sama da ƙasa, wacce muke gani a yanzu, a nan Allah zai ajita. Wannan fahimta da kuka yi ba haka bane, don da a ce haka ne ba zai ce ya tanade ta ba. Kuma mu ga ba ma ganin ta a doron ƙasa, in mun daga kanmu sama ba ma hango ta, alama ce da take cewa a shi kenan ayar ba tana nufin wannan doron ƙasa da muke kai a kanta ne Allah zai tanadi aljanna ba, ko kuma wannan sararin samaniya da muke gani a nan ne Allah zai tanadi. A'a, Allah zai tanadi aljanna wacce take za ta kunshi sama da ƙasa gaba ɗaya, amma ba wannan sama da ƙasan da muke gani ba. Allah ya ce yawma tubaddalu al-ard ghayra al-ard was-samawat, al-qiyama gaba ɗaya duk waɗannan ba su bane, wasu ne daban. Saboda haka akwai aljannar amma ba a wannan ba. A nan dai Allah ya yi maka kwatance ne don ka fahimci girma da ainihin faɗi na aljanna. Ka duba ka ga shimfiɗaɗɗiyar ƙasa da ɗan adam yake rayuwa a kanta, shin akwai wanda zai iya cewa ya yi ihada ya kewaye ƙasan nan gaba ɗaya, ya ɗora ƙafa a ko'ina a doron ƙasa? A yanzu babu shi, ba a taɓa yin shi ba. Saboda haka idan ka fahimci haka, sai ka gane cewa kai ashe kenan aljanna ba ƙaramin guri ba ne, kwatance ne Ubangiji ya maka. Shi yasa aka sanya kafin tashbih. Wannan aya ita ce take fassara aya da take cikin suratu Ali Imran, arduha as-samawati wal ard, nan da Allah ya ce ka ardi as-sama'i wal ard, arduha ka ardi as-sama'i wal ard, kafin din nan kafin ne na tashbihi. Wato ana kwatanta maka aljanna da Allah madaukakin sarki ya tanadawa kowane mumini wanda ya imani da Allah da manzanninsa, fadinta ya kai fadin sammai ko sama da ƙasa. Ana kwatanta maka wannan ne don ka san girman abun, ka san gwargwadon abun, ka fahimci cewa ashe ba ƙaramin tanadi Ubangiji ya yi wa mumini a lahira ba. Amma ba wai ana so a gaya maka cewa wannan ƙasar da kake yawo a kanta ita ce aljannar, ko kuma a sararin samaniya da kake daga kai ka kallo shi ne aljanna ba, ba wannan ba ne. Shi yasa kafu tashbihi ta zo a cikin ayar, wacce take ƙara nuna maka kwatance ne Ubangiji yake yi. Ashe faɗar masu faɗar cewa babu aljanna a halin da ake ciki yanzu faɗa ce yasasshiya, faɗa ce mara kima, aƙida ce wacce take ba daidai ba. Aljanna tana nan a halin yanzu, kuma ɗan adam duk aikin da zai yi wannan aiki da yake yi ana ƙara gina masa aljanna sane da shi duk abin da kai na alkhairi to gina gidan aljannar kake amma akwai aljannar ubangiji zai ƙara zai ci gaba da gina maka wannan gidan aljanna gwargwadon irin ayyukan da kake yi a duniya idan har mutum yana ayyukan alkhairi ana ta gina masa gidan aljanna to ranar duk da ya ainihin bar wannan aiki ko kuma Allah ya kiyashe mu ya yi ridda ya bar musulunci to shikenan wannan gida din sai a dauke shi a ba ma wani muminin a ba ma makocinsa ko wani na kusa da shi wanda Allah madaukakin sarki ya zaba wannan shine kamunga da Allah madaukakin sarki ya yi magana zalika yawmut taghabun rana ce ta kamunga rana ce da kowa za a nuna masa gidansa na aljanna da a ce yayi aikin kwarai a ce ga gidansa nan na aljanna to amma tunda bai aikin kwarai ba ga gidansa can a wuta shi ma wanda ya aikin kwarai a ce to kaga da inda za a tsoma ka a cikin ainihin wuta da a ce ba kai wannan aikin kwarai din ba amma tunda har ka yi aikin kwarai da ka cancanci aljanna za ka tafi aljanna ne shi kuma wannan gidan da aka tanadar maka za a ba ma wani wanda shi kuma ya yi aikin da ba daidai ba ya yi aikin da ake kama mutum da shi a shigar da shi wutar jahannama Allah ya tsare mu to shi ne Allah ya ce ku yi gaggawa ku yi tsere ku yi gasa a tsakaninku wa fi zalika falyatanafasul mutanafisuna cikin duk abin da ya shafi alkhairi da neman aljanna a nan ne ake so mutum ya nuna kwanjinsa ya nuna kwarewarsa ya nuna bajintarsa ya nuna kazar-kazar dinsa ba ya nuna kazar-kazar dinsa a cikin harkar duniya ba amma in aka zo harkar lahira a gan shi yana gingedi ana karatu yana gingedi amma a kasuwa ko kadan ba yadda za a yi wani abu ya zo ya gitta ta gaban teburinsa ba ce ya gan shi ko kuda ya wuce sai ya kula da wannan kudan ba zai kyale shi ba ba a nan ya kamata ka fi kazar-kazar ba wannan ba ana cewa da kai kanka kula da sana'arka ba ne a'a ka zama a fadake dangane da sana'arka amma kuma a harkar lahira ka fi kowa kuma jajircewa a nan a ga ana tsere da kai sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi ashe kenan guzurin da ake yi a samu aljanna shine imani da Allah shine imani da manzo sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama imani da Allah da sauran manzanni gaba daya daga cikin su da akwai ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama wanda shine cika makin annabawa duk wanda zai yi imani da sauran manzanni bai yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba to wannan ba shi da rabo a gidan aljanna ashe kenan kaga waɗanda suke ganin cewa ai ba lalle bane dan mutum bai yi imani da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba lalle ne ya zama dan wuta ba wannan magana ce da take keta alfarma alqur'ani take ƙaryata alqur'ani akwai waɗanda suna ganin cewa a yaya za a yi Allah madaukakin sarki ya kona mutum kawai dan bai yarda da sakon da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba alhalin yayi imani da Allah yayi imani da ranar lahira yayi imani da mala'iku yayi imani da manzannin da suka gabaci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani da littattafan da suka gabaci alqur'ani sai kuma kawai dan kawai bai imani da waɗannan ba sai Allah ya kona shi akwai waɗanda suke ganin haka wasu ma har suke cewa a to zamu ga ai waɗannan waɗanda ake cewa ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a kona su zamu ga cewa ai da dama daga cikin abubuwa na ci gaban zamani su suka kawo su akwai fahmi huwaidi wani marubuci ne a kasar Masar yana nan yana rubutu kuma wai ana lissafa shi daga cikin malamai waɗanda suke iya faɗa aji suke da ta cewa akan harkar musulunci har za ka ga cewa yan jarida na duniya idan wani abu ya tashi wanda ya shafi musulmi a ko ina a duniya sai ka ga bine-bine an jajibo irin su fahmi huwaidi ana hira da su a kafofin watsa labarai suna ba da ra'ayinsu wai su ne masu kare garkuwar musulunci shi wannan fahmi huwaidi akwai san da ya rubuta wani rubutunsa a wata jarida wanda a ciki yake magana yake cewa ba sa son masu aqidar zafin kai yan zafin kai yan ta mutu waɗanda suke kafirta bayan Allah waɗanda ba sa ganin kan kowa da gashi sai nasu ciki yake maganar cewa wata rana wai ya shigo wani masallaci a ɗaya daga cikin ƙasashen Larabawa lokacin sallar Juma'a ne liman ya hau minbari yana huduba sai ya ji cewa limamin nan yana ta tsinewa arnan yamma, turawa arna na yamma, kasashen yamma, yaje yana tsine musu, yana la'antar su, yana jawo ayoyin da suke nuna cewa ƴan wuta ne. To wai sai mamaki ya daure shi, mamaki ya kama shi, ya za a ce waɗannan ƴan wuta ne? Wai sai ya dubi jikin liman da yake masa wannan maganganu, sai ga agogonsa ɗan Switzerland ne. Ya duba microphone ɗin da yake magana da shi, sai ga ƙira ta Ingilanci. Ya sake dubawa cikin masallaci, sai ya ga ainihin dukkan AC-AC da suke cikin masallaci ƙira Holland ne. Ya duba ina ne, ya duba carpet, ya ga ɗan Ingilanci, ya duba kaza, ya ce yanzu waɗanda duk suka yi waɗannan abubuwa manya-manya, kuma a ce wai wuta za su, kai wannan limami ba da adalci. Ko waɗannan abubuwa da ya duba da Allah suka yi, wanda yanzu musulmi muke more musu, gashi daga liman ma yana daga cikinsu, a ce kuma duk da haka wai wuta Allah zai tsinduma su, ba za a dubi irin waɗannan ayyukan nasu ba. To kaga wannan aƙida ce ta fandarewa, ya manta girman kafirci, kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi a gurinsa kafircewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani babban abu bane da ya kamata a kai mutum wuta a dalilinsa. A kwanan nan, kamar yadda ina jin na taɓa faɗa, wani da ake kira Dr. Yusuf Abul Khair ya yi rubutu a jaridatul Riyad a ƙasa mai tsarki, yana cewa bai kamata a dinga cewa da wanda bai yi imani da saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata a kira shi kafiri ba. Ya za a ce masa kafiri bayan ya yi imani da Allah, ya yi imani da sauran manzanni? Kawai dan bai yi imani da abinda mu muka yi imani da shi ba sai mu kafirta shi? Ya rubuta wannan, gashi wani sunan shi Yusuf, kuma Balarabe, kuma malami a jami'a. To shi ne malamai suka diran masa, suka yi masa ca, suka kafirta shi. Dr. Abdurrahmanul Sheikh Abdurrahmanul Barrak ya fara fitar da fatawa, ya ce wannan mai irin wannan magana ya fita daga haziran musulunci, ya fita daga da'ira ta musulunci, ba musulmi bane, ya kamata a kai shi gaban kotu alƙali ya hukunta shi, a neme shi ya tuba ya dawo cikin musulunci ta kalmar la ilaha illallah. Idan ba haka ba kuma a yanke masa hukuncin da ya kamata a yanke wa duk mai ridda. Sauran malamai suka raka abinda shi daktar ko Sheikh Abdurrahman Barrak ya faɗa na wannan fatawa. To shi ne aka shiga cece kuce, aka shiga musanyen maganganu, maganganu masu zafi a jaridu, su waɗanda suke kare wancan, wato ƴan uwansa, ƴan ba ruwan Allah, suka shiga rubuce-rubuce suna kare shi. Har ma wai shi da kansa, saboda lalacewar zamani da lalacewar tarbiya da ɓalɓalcewar addini har a ƙasa mai tsarki, wai shi har ya fito yana cewa shi wallahi ba dan ma yana tsoron kada kotu ta ƙi masa adalci ba da ya bi kadinsa. Shi fa mai wannan bahallatsar, mai wannan taɓargazar, shi ne yake ganin an cuce shi ba dan ba ma da ya bi haƙƙinsa. Don a kama wannan shehun malami a ɗaure shi akan cewa ya masa ƙazafi, ya jefe shi da ridda, tare da cewa kuma abinda ya faɗa ridda ne. Ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisin sa sahihi wanda yana cikin sahih Ibn Hibban, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bi illa dakhala an-nar. Babu wani ba yahudi ko wani ba nasari da zai ji labarin bayyana ta, yaji cewa akwai da sannan ya kiyin imani da ni, face ya shiga wuta. Wato sharadin shi ne ya ji cewa an aiko Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ya zo da gaskiya, ya zo da Qur'ani, a karanta masa Al-Qur'ani. Idan ya yi ma wannan tawaye, to babu shakka wannan wuta zai shiga, wuta zai shiga da fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ce illa da khalan nar, face ya shiga wuta. Ashe kenan kaga waɗanda ba za ka yi musu hukunci da shiga wuta kai tsaye ba, daga Yahudawa ko Nasara, su ne waɗanda ba su ji saƙon Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba su ji labarin zuwansa ba, ba su ma san Allah ya aiko shi ya saukar masa da Alƙur'ani ba. Waɗannan su ne za ka iya yi musu hanzari, ka sanya su cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki zai ga in ya ga dama ya jarraba su a lahira, ya sa su aljanna, in ya ga dama dai ya yi abin da yake so da su. Su ne waɗanda ake kiransu ahlul fatra. Idan aka ce ahlul fatra, ba kawai ana nufin waɗanda suka zo kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, a'a, duk sanda aka ce ahlul fatra ana nufin waɗanda ba su samu saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba, ba su samu saƙo na gaskiya ba, bai zo kunnensu ba, ko a wanne zamani suka rayu, a ko ina kuma suka rayu, ko da a yau ne, ko da a nan Najeriya ne, da za a ƙaddara akwai wani ƙungurumin daji wanda za ka iya cewa akwai mutanen da suke rayuwa a gurin, amma ba su taɓa jin labarin wani sunan shi Muhammadu ibn Abdullah da aka haifa a garin Makka, ya taso a cikin ƙasar mutanensa, Allah ya masa wahayi da Alƙur'ani, yake karantar da mutane a daina shirka, a bauta wa Allah shi kadai. Ba su taɓa jin irin wannan ba. Waɗannan suna daga hukuncinsu, shi ne hukuncin ahlul fatra. Waɗannan su ne ahlul jahiliya ɗin. An gane ku? Ko kuma waɗanda za su samu saƙon annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama, amma su same shi ba daidai ba, a hargitse, wato a dinga gaya musu cewa ai a ƙasar Larabawa ko a tsibirin Larabawa an yi wani Balarabe wanda yake ban ƙauye ne, ya fito saboda neman duniya da neman shuhura, wai a san shi yayi da awar kaza da kaza da kaza, a kirkiri irin ƙarerayen da jahiliya suke faɗa, suna jingina annabi sallallahu alaihi wasallama, a faɗa wa waɗannan mutane a ce haka yake, su taso su girma su tsufa, a haka suka fahimci annabi sallallahu alaihi wasallama, da ɗai rana ba a taɓa karanta musu wani abu Alƙur'ani suka ji saƙo da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba. Kamar yadda ɗayanmu yake tashi yana karantawa a sira, yana jin labarin mutumin nan da ake cewa Musailamatul Kazzab, wanda ya fito yayi da'awar annabci bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama, sayyidina Abubakar da sauran musulmi suka yaƙe shi, aka murƙushe shi, aka kashe shi. Wannan mutum a aƙidar kowane musulmi annabin ƙarya ne, ba annabin gaskiya ba. Shi yasa ma ba za a taɓa faɗar sunan shi tsura ba, sai an raba masa wannan kalma ta Al-Kazzab, an ce Musailamatul Kazzab. To akwai waɗanda su a wajensu haka saƙon ko surar annabi sallallahu alaihi wasallama ta jigare su, suna jin ana faɗa musu an yi wani sunan shi Muhammad, amma ga irin yadda yake, sai a gaya musu shi ba daidai ba, a ba su saƙon a birkice. To irin waɗannan su ma suna shiga ƙarƙashin bashi'a, domin Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula, ba ma yi wa kowa azaba sai mun aika masa ɗan saƙo. Yayin da saƙon ya je masa, amma ya ƙi ƙasa-ƙasa, ya ƙi bin wannan saƙo, to a lokacin ne mukan kama shi da azabar mu. Amma idan wannan saƙo bai je masa ba, ko kuma ya je masa a jirkice a birkice, to wannan yana da hanzari da zai gabatar da shi gaban Ubangiji, sannan kuma Ubangiji shi kuma abin da ya ga dama zai yi da shi, ba a yanke masa hukuncin dan wuta ne, kamar yadda baka iya yanke masa hukuncin cewa lallai dan aljanna ne, zaka bar shi ta mashi'atillahi, karkashin mashi'ata Ubangiji. To kaga a wannan aya Allah ya nuna aljanna ya tanade ta ga waɗanda suka yi imani da Allah, sai ya ce wa rusulihi, suka yi imani da Allah da manzanninsa, ashe wanda duk ya kafircewa ɗaya daga cikin manzannin Allah ya kafircewa gaba ɗaya manzannin Allah ne. Zalika fadlullahi yutihi man yasha, wannan falala ce ta Ubangiji, gafara da aljanna falala ce ta Ubangiji da yake bawa ita ga wanda ya so, ga wanda yake ya cancance ta. Wallahu zul fadlil azim, lalle Allah ma'abocin falala ne mai girma, Allah yana da falalarsa mai girma. Saboda haka shi ya shimfiɗa wa halittunsa arziki a nan duniya, ya ba su ni'imomi iri-iri daban-daban, ya nuna musu abinda za su yi su gode masa, idan suka gode masa kuma zai sakanka musu a ranar gobe kiyama bisa da'ar da suka yi masa, bisa biyayyar da suka yi masa a wannan duniya, zai ba su abin nan da ya tanada musu a aljanna, ya tanada musu a lahira, wanda ita ce gidan aljanna. Tanadi ne na Ubangiji wanda ba wanda ya san hakikanin abin da ya kunsa, hatta mala'iku ba su san irin kunshi na ni'ima da Allah madaukakin sarki ya aje wa mumini a gidan aljanna ba, ba su sani ba. Shi yasa Allah ce wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati a'yun, nafsun anan ya kunshi nafsul bashariya wan nafsul mala'ikiyya, duk wani wanda yake da rai bai san irin abin da Allah ya aje ya tanadar wa mumini a gidan aljanna ba, hatta mala'iku ba su san hakikanin ni'imomi da Allah ya tanadar wa mumini a gidan aljanna ba. To wannan duk falala ce ta Ubangiji, ba wai tashi fadinsa ne zai bashi ba, ba irin aiki ne da yake yi a ce shi ne zai sa ya zama kamar ya biya harajin gidan aljanna dole a bashi, ya biya farashin gidan aljanna dole a bashi, a'a, ko da zai yi aiki Ubangiji ya gafarta masa ya bashi aljanna, har ila yau dai wannan aljanna din tana nan a matsayin falala ce daga Ubangiji, falala ce, kyauta ce, ganin dama ne Ubangiji ya bashi, inda an tutsiye shi an ce ya biya farashin ni'ima, ɗaya daga cikin ni'imomin da Allah ya masa. Duk ayyukan da zai yi a duniya ba zai biya farashin ni'ima, ɗaya daga cikin ni'imomin Ubangiji waɗanda ba sa lissafuwa, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sannan Ubangiji ya ce ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Ma asaba min musibatin fil ardi, babu wata musiba da za ta faru a doron ƙasa, wala fi anfusikum, ko a kawukan ku mutane, illa fi kitabin, face tana nan a wani littafi, a wani littafi mai girma, min qabli an nabra'aha, tun gabanin ba mu halicce ta ba, inna zalika 'ala Allahi yasir, lalle wannan abu ne mai sauki ga Allah. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, domin kada ku yi bakin ciki bisa ga abin da ya kubuce muku, wala tafrahu bima atakum, kada kuma ku nuna girman kai da fariya cikin abin da ya baku, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Allah baya san duk wani mai girman kai ainihin mai cika baki. To wannan aya ta gaba za mu ga Ubangiji madaukakin sarki bayan ya gaya mana cewa dukkan ni'imomi nashi ne, duniya da ya halitta ba a bakin komai take ba, wajibi ne ga dukkan wani da Allah madaukakin sarki ya kinsa wa imani a zuciyarsa ya yi fafutuka ya ga cewa bai mai da duniya ita ce abin nemansa ta ƙarshe ba, ita ce gayarsa ta ƙarshe, sannan ya yi ƙoƙari wajen samo abin da zai saman masa, ya gadan masa da gafara da kuma aljanna ranar gobe kiyama. Da Ubangiji ya faɗi wannan sai ki cewa to dole a irin wannan fafutuka da faɗita shi ta yau da gobe za ka gamu da jarraba da bala'i da fitintunu iri-iri, to ka sani babu abin da zai magance maka bala'i da fitina da za ta same ka a nan duniya wajen fafutukarka ta kaga cewa ka yarda da Ubangiji, babu abin da zai magance maka wannan sai imani da cewa Ubangiji ya tsara komai tun fil azal, babu abin da yake gudana a duniya sai bisa tsarin Ubangiji, babu abin da yake fita daga tsari na Ubangiji. Allah ce ma asaba min musibatin fil ardi, babu wata musiba da za ta samu a doron ƙasa, musiba wacce take gama gari, kamar annoba, kamar talauci, kamar mace-mace, kamar ainihin wahalar abinci da duk abin da zai samu jama'a wanda zai hada kowa da kowa ba wai mutum ɗaya ba, shine fil ardi al-ibtila'at al-amma, bala'i jarrabe-jarrabe na Ubangiji wanda yake gama kowa da kowa wanda bai shafe ka kai kadai ba, ce wala fi anfusikum, ko kuma wanda yake ya shafe ku, wanda kai ya shafa, ba lalle ne sauran mutane suna fama da wannan bala'in ba, talauci ne Allah ya jarrabe ka da shi, a'a, Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya ne, a Allah ya jarrabe ka da ainihin kangarewar ƴaƴa ko kangarewar mata, ko dukkan wani abu da Ubangiji zai iya jarraban mutane ɗaiɗaikun su da shi, Ubangiji yana jawo hankalinmu akan irin wannan nau'o'i guda biyu na musiba. Nau'in musiba ta farko ba lalle bane idan ta faru mutum ya damu kamar ta biyu, shi yasa Ubangiji ya ambace ta duk da cewa ta shiga cikin ta farko. Idan aka ce musibatun fil ard, musiba a doron ƙasa, wannan musiba ce za ta iya shafar kowa, ko za ta iya shafar mutum a abin nan a dukiyarsa, za ta iya shafar a rayuka, za ta iya shafar, amma kuma ba wai mutum ɗaya za ta shafa ba, tana shafar mutane da yawa. Kaga wacce za ta shafi mutum shi kadai ta shiga ƙarƙashin wannan, to amma duk da haka sai Allah ya sake adafi ya ce wala fi anfusikum, domin musiba nau'i na biyu, musibar da za ta same ka kai kadai ta fi ciwo akan wacce take gama gari, duk ba siba masifa ce, duk bala'i bala'i ne, amma wacce za ta same ka kai kadai ka fi jin ta a jikinka sama da wacce ta shafi kowa da kowa. In ka fito unguwa da dare kaga cewa kowa da kowa gidansa da wutar lantarki, kai kadai ne gidanka ba wutar lantarki, ka fi jin ciwo sama da a ce duk unguwar ne ka gadi dum, sai ka koma ka yi tsaki ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wannan dai musiba Allah ya yi mana. Amma da za ka cewa kowa da wuta, kai gidanka babu wuta kuma ka biya kudin wuta babu abin da kake da shi na laifi, to abin sai ya fi damun ka, saboda wannan musiba ce khasa. Amma idan amma ce to za ka ta zo maka da sauki. Shi yasa khansa al-khansa lokacin da aka kashe dan uwanta Sakhr a jahiliya, a wajen yaƙe-yaƙensu na jahiliya aka kashe mata dan uwanta, take kokawa game da wannan a cikin abin da take faɗa, take cewa yuzakkiruni tulu'u shamsi sakhra wa azkuruhu li kulli ghurubi shamsi wa laula kathratu al-bakina hawli ala ikhwanihim laqataltu nafsi, take cewa duk sanda rana ta hudo ko ta faɗi sai ta tuna min dan uwana Sakhr, hudowarta da faduwarta sai sun tuna min da dan uwana Sakhr. To a cikin abin da take faɗa to laula kathratul bakina hawli, ba dan masu wato yawan masu koke-koke da suke gefe da ni ba, wato ba ni kadai bane abin ya faru gare ni, an kashe ma wannan, an kashe ma wancan, an kashe ma wancan, an kashe ma wancan, duk makota kowa ya gamu da wannan bala'i, ce ba dan na ga cewa abin ba ni kadai ya shafa ba, yadda nake jin zafin mutuwar dan wannan nawa da na kashe kaina. Kaga sai ta nuna cewa faruwar abin a cikin wasu ya sanya wannan ya sauƙaƙa mata, shi da Larabawa suke cewa idza ammat khaffat, idan musiba ta gama ko ina da ina sai wannan ta sa mutum ya samu sararawa. Shi yasa Allah madaukakin sarki ya nuna cewa a ranar gobe kiyama wannan ka'ida ba za ta yi aiki ba, kowa ta kansa zai ji, waɗanda Allah zai tsunduma su cikin wuta wannan ka'ida ba za ta amfane su ba. Walan yanfa'akum al-yawma idh zalamtum annakum fil azabi mushtarikun, to kasancewar ku kun yi zalunci a duniya, yau ku ji ku gaba ɗaya an zuba ku a wuta, ku ji ku a tare cikin wuta, wannan ba zai amfane ku ba. Annakum fil azabi mushtarikun, kasancewar ku a cikin wuta gaba ɗaya, wannan yana ga wancan, wancan yana ga wancan, ba zai amfane ku ba, kamar yanda irin wannan yake amfanar ku a duniya idan musiba ta gama kowa da kowa, mutum ya ji dan sararawa a lahira, babu wannan ka'ida, wannan ka'ida ba za ta yi aiki ba. Allah sauke. Shi ne Allah ya sa, shi ya sa Allah madaukakin sarki ya yi adafin wala fi anfusikum, duk da cewa an faɗi abinda yake gamanmi sai kuma aka faɗi wanda yake keɓantacce, Allah ya ce babu wata musiba da za ta faru a doren ƙasa, wala fi anfusikum, ko wacce za ta faru gare ku a karan kawukanku, illa fi kitabin, face tana cikin wani littafi na ƙudura a wajen Ubangiji, min qabli an nabra'aha, tun gabanin ba mu halicce ta ba, wannan damiri na bara'aha imma dai yana komawa zuwa ga ita musibar, imma kuma yana komawa zuwa ga su kawukan, wato wannan a musiba din tana nan a rubuce, min qabli an nabra'aha, ay an nabra'a almusiba, tun gabanin mu halicci musibar daman Ubangiji ya rubuta ta cewa za ta wakana, ko min qabli an nabra'aha, ay an nabra'a alanfus, tun gabanin ba mu halicce ku ba daman can wannan musiba tana nan. Wasu malamai suka ce labirin yana komawa ga musiba, wasu kuma suka ce labirin yana komawa ga al'anfus, wasu kuma suka ce to a ce yana komawa ga duka mana, to mun ce yana komawa ga duka gaba daya, min qabli an nabra'aha, an nabra'a almusiba wa an nabra'a al'anfus, gabanin mu halicci ita musibar, kuma gabanin mu halicci su kukanku mutane, wato Ubangiji ya rubuta wannan, inna zalika, lalle kiyaye wannan, kiyaye musibar da rubutata da tsare ta kafin a halicci ita musibar, kafin a halicci shi dan adam, wannan a gurin Ubangiji alallahi yasir, abu ne mai sauki a gurin Ubangiji, saboda si'a ta ilimin Ubangiji, ilimin Ubangiji yana da yalwa, yana da fadada, yana da kewayewa, ya kewaye komai da komai. Wannan aya tana tabbatar da wata martaba guda ɗaya daga cikin maratibul qadari, kamar yadda kuka sani yana daga cikin rukunai na imani wanda mutum ba zai zama mumini ba a gurin Allah sai ya yarda da su. Rukunai na imani guda shida akwai wal imanu bil qadari khairihi wa sharri. Dole mutum yayi imani da kaddara mai dadi da marar dadi. Dole mutum yayi imani da abinda Allah ya hukunta ya zartar a kansa abin nan mai dadi ne ko ba shi da dadi. To wannan imani da kaddara din matakai hudu ne da shi, inji malamai, abinda nassussuka na Alkur'ani da sunna suka nuna imani da kaddara yana da mataki guda hudu. Idan kana son ka zama mumini wanda yayi imani bil qadari, to sai ka yi imani da dukkan waɗannan matakai guda hudu. Mataki na farko, ilmullahi bi kulli shay, ka yi imani da cewa Allah ya san dukkanin wani abu. Abin nan samamme ne ko babu shi, abin nan mumkini ne ko mustahili ne. Ka yi imani da dukkan wani abu da zai tsarsu a zuciyarka, Allah ya yi abin ko bai yi shi ba, zai yi abin ko ma ba zai yi shi ba. Ka ɗauka cewa Ubangiji ya san komai, ƙarami ne ko babba. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Dole ka san cewa abinda ya kasance da abinda bai kasance ba, da abinda bai kasance ba idan ya kasance yaya zai kasance. To wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake faɗa, li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma. Dan kusan cewa Ubangiji mai iko ne akan dukkan komai, sannan ya ce wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, sannan ilimin Ubangiji ya kewaye dukkan komai. Wannan mataki dole ne a same shi ga mumini idan har yayi imani da kaddara, ya zama yayi imani da cewa Allah ya san komai. Ya tabbata a cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas, lokacin da aka tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallama an audadil mushrikina, mushrikai menene hukuncin ƴaƴansu da za su mutu kafin su balaga, kafin alkalamin kudura, alkalamin rubuta lada ko alhaki ya fara gudana a kansu. Iyayensu mushrikai ne, su kuma an haife su sai suka mutu suna yara. Yaya wannan? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allahu a'lamu bima kanu amilina. Allah shine mafi sanin da abinda za su aikata. Da sun girma mumine za su zama ko ba mumine za su zama ba? Za su zama tare da iyayensu cikin shirka ko ko a'a za su yi imani su zama mutanen kwarai? Allah shi ya sanya za su kasance, don haka shi ya sanya zai musu mu'amala ranar gobe kiyama. Kaga anan abinda bai kasance ba, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya maida iliminsa zuwa ga Allah da ya kasance, Allah ya sanya zai kasance. An gane ku? To wannan mataki ne, da ƙaryata wannan mataki kafirci ne. Duk wanda zai ce Ubangiji baya sanin abu sai ya wakana, amma kafin ya wakana bai san shi ba, wanda duk ya faɗa haka ya kafirta, domin ya ƙaryata Allah madaukakin sarki. Ya sifanta Allah da jahilci, la yadillu rabbi wa la yansa. Allah kuma ya ce kace Ubangiji na la yadillu, baya jahiltar abu, wa la yansa kuma baya mantawa. La yasbiqu ilmuhu jahlun wa la yalhaquhu nisyan. Iliminsa ba jahilci baya gabatarsa. Yanzu dukkanmu nan ko mai ka sani gabanin ka sani da kai jahilin abin ne. Kaga ko da ka zama kai ne wato profeso shi akan wannan abun, a da can dai kafin ka sani jahilin abin ne. Kaga wannan alama ce ta tawaya huwa allazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Haka kuka fito daga cikin iyayenku, ba ku san komai ba. Aka haifi yaro a yau, to yaron nan jahili ne. In ka dubi ɗanka ka ce kai jahili, ba ƙarya kai ba, nan jahili ne. To amma ka san wata rana mai zai zama? Wata rana sai zo yana cin gyaranka. Ka yi sujjada ce ba daidai kai ba, ka yi ruku'u ya ce ka a baba ka saba sunna. Amma sanda yana yaro kana iya kiransa jahili, ko ba kai ƙarya ba? To iliminsa duk da zai samu masbuqun ne bi jahl. da can bai sani bai zo sani
to haka nan yalhaquhu nisyan wata rana kuma sai ya manta
abu nawa ne yanzu da mun fara karatu na tambaye ku abinda muka yi a satin da ya gabata duka kwana bakwai amma dai ya tsiyaye
haka
yalhaquhu nisyan Muhammad ibn Sirin ɗaya daga cikin tabi'ai malamai masana yake cewa laulal nisyanu lakana al-ilmu kathiran ba dan mantuwa ba kai da ilimi ko da yawa a ce duk abinda ake ta faɗa din nan Allah ta kwararo shi a ce ba ka mantawa tun sanda aka buɗe gadon kai ake karatu kake jin tafsiri kake jin waye duk ayoyin da ake karanta an bi ta kai kaji amma aka zo ana fassara sai ka ji kamar baka taba ji ba da a ce kana rike duk abinda ka ji da yanzu duk garin nan kowa ya zama mai tafsiri kuma ƙwararren mai tafsiri amma saboda manta ake yi kaga ilimi ne ka samu amma kuma ka manta to wannan ilimin dan adam kenan ilimin ubangiji baya tattare da wannan babu jahilci gabaninsa babu kuma mantuwa bayansa la yadhillu rabbi wa la yansa la yadhillu ay la yajhalu wa la yansa la yansa ma sabaqa fihi ilmuhu to dole ne mu'mini ya yi imani da wannan akwai waɗanda sukan kudirci cewa ubangiji ya san abu amma ijmalan ba tafsilan ba ya san abubuwa amma a dunkule ba a fillafillansu ba kamar misali da ce ubangiji ya san da tsayuwar kowace bishiya amma bai san kowane ganye daga cikin bishiyar ba bai san kowane ƴaƴa kowane ɗa daga cikin ƴaƴan bishiyar ba kaga wannan ma kafirci kace ubangiji ya san kulliyat amma bai san juz'iyat ba daga cikin falasifa akwai wanda suke faɗar wannan daga cikin wasu daga cikin malamai na addini an samu wasu sun fara kafa su ta fara zamewa kafin Allah madaukakin sarki ya ceto su kamar su Abu Hamid al-Ghazali shi ma sai da ya kai ga wannan sannan daga baya Allah ya ceto shi yaga cewa Ibn Rushd al-Hafid shi ma haka ya fara kaiwa ga irin wannan cewa ubangiji ya alamul kulliyat wa la ya'lamul juz'iyat da waɗanda su kuma za su jingina wa ubangiji cewa yana yin abu amma ba da hangen nesa ba kamar yahudawa wanda suke da aqidar bada kamar masu bin aqidar shi'a shi'a mai limamai 12 shi'ar rafida waɗanda suna da wannan shabahi da yahudawa su ma a gurinsu akwai aqidar bada wato ubangiji yakan yi abu daga baya ya gane cewa da ba haka aka yi shi ba ya yi war reverse kaga wannan jinginawa ubangiji jahilci ne ce ubangiji ya yi abu amma daga baya ya sake ra'ayi a kai haka in kana karanta musu ayoyi da suke magana akan falalar sahabbai sai ce wannan da farko ne amma daga baya ubangiji dai ya gane ba haka suke ba wato duk abinda kake karanta Muhammadur Rasulullah wallazina amanu ma huwa ashiddaa 'alal kuffar wallazina ma huwa ashiddaa 'alal kuffar rahmaa bainahum tarahum ruk'an sujadan sai wannan duk da farko ne duk da farko ne amma daga baya ubangiji ya gano cewa ba haka ne ba dan sun yi ridda to kaga wannan jingina wa ubangiji bada aqidar bada aqida ce ta yahudawa aqida ce ta kafirci to ilimin Allah ilimi ne faffada wanda ya zagaye komai da komai dukkan wani abin da zaka darsa a zuciyarka ilimin Allah ya zagaye shi wannan mataki na farko kenan mataki na biyu na imani da kaddara shine kitabatullahi li kulli shay
al-yasir baka san da cewa abin da yake ainihin baka san cewa Allah madaukakin sarki ya san abin da yake cikin sama ya san abin da yake cikin kasa ce inda yake abin wannan abin da ya sani yana nan a cikin littafi shine lahul mahfuz inna zalika ala allah yasir wannan wani abu ne mai sauki ubangiji ya rubuta abu ya kiyaye shi a cikin littafi wannan baya gagarar ubangiji wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin komai min kididdige shi mun lissafe shi a cikin babban kundi wanda yake magabayi haka nan muslim ya rawaito hadisi daga abdullahi dan amr annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kaddama allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50,000 sana ubangiji ya rubuta abubuwan da za su wakana da halittunsa gaba daya ya rubuta su gabanin maya halitta sammai da ƙasa, ya rubuta wannan gabanin halitta sammai da ƙasa da shekara 50, kafin halitta sama da ƙasa da shekara 50. Allah ya yi wannan. Wa kana arshuhu 'ala al-ma, al'arshin sa kuma ya kasance bisa ruwa. To kitabatu shay'i fi lawhil mahfuz shine abinda wannan aya take tabbatarwa. Amma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'a, tana tabbatar da mataki na biyu daga cikin matakai guda hudu na imani da kaddara. Mataki na uku shine matakin mashi'a, al-mashi'a, bayan Allah ya san abu, bayan Allah ya rubuta abu a lawhil mahfuz, to kuma abun ba zai wakana ba a aikace sai Allah ya so. La yaqa'u fi mulki llahi shay'un illa bi mashi'atihi, ba abin da zai wakana cikin mulkin Ubangiji. Lillahi mulku samawati wal ard, sama da ƙasa da abin da suka kunsa gaba ɗaya mulkin Allah ne. Lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa duk mulki ne na Ubangiji. To kuma babu abin da zai wakana cikin faffaɗan mulkin nan nashi, sai abin da ya dama, sai abin da ya so ya wakana. Ma sha a kada wa ma lam ya sha lam yakun, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, ba mashi'a kuce take fara gabata ba, sai mashi'ar Ubangiji ta gabata. Ba abin da kuka so ba, sai abin da Allah Ubangiji, Ubangijin halittu ya so, shi yake wakana. Haka nan mataki na hudu shine khalqullahi lil ashiya'i, bayan Ubangiji ya so abin ya wakana, kuma shi yake halitta abin. Allah ya san za kai sallar isha'i, ya rubuta za kai sallar isha'i, shine mataki na biyu, ya so kai sallar isha'i, to sallar isha'in kuma da za kai Allah ne ya halicce ta. Wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna, Allah shi ya halicci ku, shi ya halicci ayyukan da kuke yi. An gane ku? Saboda dukkan wani abin da ya wakana gabawa, to ka ɗauki waɗannan matakai guda hudu ka ɗabbaka a kansa, dole ne sai sun faru, kuma dole ne mumini ya yarda da wannan. Duk abin da ka gani, ka zan ka zaune a nan masallaci ana tafsiri tare da kai, to ka kaddara Ubangiji ya san wannan abin tun gabanin bai halicce ka ba, bai halicci sammai da bai halicci ƙasa, ya san abin zai wakana. Za ka zo gadon ɗaya ranar Juma'a 12 ga watan Rabiul Thani, za ka saurari tafsiri daga Muhammad Sani. Sannan ya rubuta wannan, yana na rubuta haka sunan da komai, kai ma da sunan ka har ƙauyen ka rubuta. Sannan kuma bayan ya san da wannan, kuma ya rubuta abin, kaga mataki na biyu kuma. Sannan kuma kai baka zo nan ba sai da mulkin, sai da izininsa da mashi'arsa, ka zo ka zauna. Sannan wannan sauraren da kai, da amfanar da za ka yi, da aikin da za ka yi, da abin da ka ji, wannan shi kuma Allah ne yake halittarsa, shi ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi yake halittar ku, shi yake halittar abin da kuke aikatawa. An gane ku? To waɗannan su ne matakai hudu na imani da kaddara, ya kamata kowane mumini ya riƙe su. Al-ilmullahi bi kulli shay, kitabatullahi bi kulli shay, mashi'atullahi, sannan kuma halqullahi wa ijadu. Waɗannan matakai guda hudu su ne matakan imani da kaddara. Allah ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil. To malamai sun yi bayani daki-daki akan wannan domin su yi martani ga waɗanda suke da aqidar cewa babu kaddara, wato Ubangiji bai kaddara abubuwa ba. La qadara wal amru unus, kusantun zamanin kananan sahabbai waɗanda suka zo daga ƙarshe-ƙarshe aka samu wannan bid'a din ta fara bayyana, bid'atul qadar, bid'atul qawli bil qadar. In ka ji an ce wane kadari ne, an kana karanta tarihi, ɗan ce wane kadari ne, ana nufin wanda yake korewa Ubangiji kaddara, ta Ubangiji bai rubuta komai ba, duk abin da ka gani ya wakana a lokacin ya wakana, sai ya wakana Ubangiji ya san wane fa ya yi abu kaza. Lokacin an zo an gaya wa
sayyidina Umar,
sayyidina Abdullahi dan Umar, aka ga masa cewa ga wani can ya bayyana a Dimashq, ana ce da shi Gailan a Basra,
ana ce da shi Gailan,
yana cewa la qadara wal amru unuf, babu qaddara,
al'amarin duk da ka gani sabo ne.
Abdullahi
dan Umar ya ce to ka je ka samu wannan mai aqida
ka gaya masa.
Abdullahi dan Umar
ya ce bari'un minhu,
bashi bashi
ni a matsayina na sahabi,
da Abdullahi ka je ka gaya masa ba ni bashi,
don kuwa na ji hadisi daga mahaifina babansa Abdullahi dan Umar,
na ji annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama
Umar yake cewa ya ji manzo sallallahu alaihi wasallama ana tambaye shi game da rukunan imani, ya kawo hadisin Jibril, hadisin Jibril akhbirni an al-iman an tu'mina billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa tu'minu bil qadari khayrihi wa sharrihi, shi dole ne babu wanda zai zama mu'mini sai yayi imani da kaddara ta Ubangiji al-khairin sa ko sharrin sa, saboda haka dole ne in kana so ka zama mu'mini cikakke sai ka yarda cewa komai Ubangiji ya rubuta shi, ya taskake shi gabanin haka ya san abun, sannan kuma babu abin da yake wakana cikin ilimin Ubangiji sai abin da Ubangiji ya so. To wannan ayar ta yi magana akan tabbatar da mataki na uku na imani, da mataki na biyu na imani da kaddara, yace ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabraha inna zalika ala Allah yasir, lalle yin haka ga Allah mai sauki ne, sai Ubangiji kuma sai ya faɗi hikimar imani da kaddara. Imani da kaddara tana da akwai hikima, ba haka kawai Ubangiji ya ce ka yi imani da kaddara ba, sai dan akwai wani ruhu, akwai wata garaba, akwai wata hikima ta Ubangiji da take ƙarƙashin imani da kaddara, ce likai la ta'asau ala ma fatakum, dan kada ku yi baƙin ciki ga abin da ya kuɓuce muku, wala tafrahu bima ataku, kada ku yi farin cikin girman kai ninga fariya da abin da ya ba ku, wallahu la yuhibbu kullu muhtalin, Allah baya san dukkan wani mai girman kai, fakhurin, mai cika baki, mai nuna isa. Mutumin da zai imani da kaddara, imanin sa da kaddara idan har na gaskiya ne zai haifan masa da wasu abubuwa kamar haka. Na farko zai haifan masa dogaro ga Allah, zai ji ya dogara ga Allah koda kuwa akhadha bil asbab, an ce idan kana jin yunwa ka nemi abinci ko wannan sabab ne na ka kawar da yunwa din, shi ne sababin da Ubangiji ya sanya dan kawar da yunwa ko idan baka da lafiya ka nemi magani, wannan sabab ne Ubangiji ya sa dan kawar da cuta. To yayin da kake riko da sababi, idan ka yi imani da kaddara, wannan ruko da sababi bai hana ka dogaro ga Ubangiji, domin ka san shi ne ya kaddara sababin, ya kaddara abinda sababin yake haifarwa. An gane ko? In Allah ya ga dama sai ka yi tanarkar abincin ya hana ka koshi. Akwai waɗanda Allah yake jarraba su da irin wannan cutar, su ci ba za su koshi ba, ya ci da anjima kuma yana ga abinci zai ji ya fi kowa haɗama. Jarraba ce ta Ubangiji, gashi akhadha bisabab lakin Allah lam yuqaddir al-musabbab, lam yakhluq al-musabbab, takhallafa al-musabbab ma'a al-akhdh bisabab, wani zaka samu yana rashin lafiya an ga masa magani iri kaza ya je ya nemi maganin ya sha dan da ya samu sauki, wani kuma yana irin wannan rashin lafiya wataƙila ma bata yi tsanani kamar ta wancan ba, a sifanta masa wannan maganin ya je ya nema ya sha har ya sa kafa ya ture, ce wannan maganin bai da amfani, na sha ya koma duk inda ya je a ce ai wannan cutar ta ka wannan ne maganin ta, Ubangiji bai ga dama ba ya halicci warkewar tare da wannan cutar, domin Allahu huwa tabib fa idza maridtu fa huwa yashfi, Ubangiji shi yake bani waraka in nayi rashin lafiya, a shan magani al-akhdhu bis-sabab, idan ina yi imani da kaddara Ubangiji shi yake kaddara sabab, shi yake kaddara musabbab, in nayi wannan imanin to ba zai hana ni dogaro ga Ubangiji ba koda na riko da sabab. An gane ku? Sawo kattun masu gadi ka zuba a kofar gidanka, ka ba su wato manya-manyan makamai, kana da yaƙinin cewa
babu wani duk yadda ya kai ga shakiyanci ya girka kowannan guri, to ya kamata kakka manta da Allah. Idan za ka kwanta yi addu'a, nemi hirzi a wajen Ubangiji. An gane ku? Duk irin tanadin da kai ka koma ga Ubangiji. Fa iza azamta fa tawakkal ala Allah. To kaga imani da kaddara shi zai sa ka yi wannan, don ka san waɗannan waɗanda ka sa masu gadi ɗin a iya kawo waɗanda suka fi su zo su gama da su, kuma abinda ba ka so same ka. Saboda ashe Ubangiji iya ga dama a suna nan ma Allah ya jefa musu bacci ko sha'afa ko su zama su ne ma mahayyantan da za su juyo kanka Allah so. Imani da kaddara yana sanya rahatun nafs, wato zuciyar mutum ta zama kullum a nitse ba tare da tashin hankali, yana kuma aninatul qalb, domin ya san kowane abu ya faru innama hasala biqadarillahi wa qada'i, babu abinda zai faru gare shi sai abinda Allah ya so, sai abinda Allah ya hukunta. Idan ka san wannan, to ba za ka samu mutum mai yawan raki ba, mai yawan ƙora, mai yawan kormatu, mai yawan koke-koke, mai zubewa a gaban wurin Allah yana neman tallafi. Ya manta cewa Ubangiji shi ya rubuta masa, kuma shi zai yayi masa. Imani da kaddara yana sa zuciyar mutum ta zama da tsauri ba tare da tashin hankali ba. Za ka ga ba ya da shi, amma kullum ka ga fuskarsa ƙyalƙyali take cikin walwala yake, cikin fara'a yake, ka ce ya fi kowa samu. Wannan imani ne da kaddara, imani ne cewa Allah shi yake rubutawa. Sannan imani da kaddara yana kawar da jiji da kai, lokacin da ka ga ka samu abin da kake muradi ba za ka yi jiji da kai ba in kai mumini ne, domin ka san wannan ni'ima ce daga Ubangiji. Allah shi ya kaddara maka wannan ni'ima don ya ga za ka gode masa ko ba za ka gode masa ba. Idan ka gode wa Allah, ka bar wannan jiji da kai, Ubangiji ya kara maka akan wannan. La in shakartum la azidannakum, har idan kuka gode zan kara muku. Imani da kaddara shi zai sa ka fitar da jiji da kai, don kaga ka yi harkar kasuwanci ka ci nasara, baka cewa ai mu duk inda aka buga da mu kwararru ne a nan, ba yadda za a kai mu a ba ka ba ni kamar wani a ce wai su wani su wani ai na ai sai duk abu kaza ban sa hannu ba. Wannan jiji da kai ne, babu imani da kaddara tare da shi. Inda ya yi imani da kaddara zai san cewa Ubangiji shi yake rubuta wannan. Imani da kaddara har ila yau yakan kawar da ainihin damuwa, lokacin da ka rasa abin da kake so, lokacin da abin da kake so ka rasa. In ka yi imani da kaddara ba za ka damu ba. Allah ya ce da kai la ta'sau ala ma fatakum, wannan hikima da Ubangiji ya faɗa, kada ku yi baƙin ciki akan abin da kuka rasa, abin da ya tsine mu. Kun ga Allah sai ya amfani da kalmar fatakum, abin da ya kubuce muku. Idan aka ce abu ya kubuce maka, me yake nunawa? In aka ce ya kubuce maka kana sa rai za ka samu, sai kawai ka ji abin ya fita daga hannunka, haka ne? Abinda ya kubuce maka shine abinda ka ƙallafa ranka a kansa za ka samu, har ma wataƙila ka fara sakankan cewa abin nan da wuya bai zo hannunka ba, wataƙila in wata dukiya ce har ka fara ci mata bashi. To sai kawai fata sai ka ji abin nan ya kubuce. Wannan ya fi ciwo sama da abin da baka sa rai ba, abin da daban baka sa rai ba, baka jin damuwa. An gane ko? Don ainihin ya kubuce maka. Talaka kake lomar yau da ta gobe sai ka wahala kake samunta, don kawai an ce maka jirgin alhazai na ƙarshe ya tashi, za ka damu don ba kai a ciki ko abin da zai dabe ka? Daban ba ka sare cewa jirgin don na ƙarshe da kai zai tashi. Amma mutumin da ya biya kuɗi ya wahala, aka zo da shi a airport, aka aje shi sati biyu uku, ya ƙuzu ya wahala,
sai a ce ai jirgin kashi wancan shi ne jirgin kashi sai a daga kansa ana nuna masa yana bacci cikin dare yana jira a tada shi a ce zo a shiga sai a tada shi a ce kaga jirgin kashin nan ya zo ya tashi wannan shi ne dubancin ciki saboda shi ne yake ganin abin da yake ganin zai samu ya kuma ce masa to shi yasa ubangiji sai ya faɗi wannan da kai da ta sau alama fataku imani da kaddara ku san cewa Allah ya rubuta komai da komai Allah ya haka ne da hikima idan kuna da wannan imanin ba za ku kashe kanku ba dan wani abu ya kubuce muku wala tafrahu bima ataku ba za ku girman kai farin ciki girman kai ba tafrahu anan farin ciki ne na girman kai irin wanda Allah madaukakin sarki yake gaya mana kisar karuna inna karuna kana min qawmi musa fa baga alayhi wa ataynahu min al-kunuz ma inna mafatihahu la tanu'u bil usbati ulu quwwa id qala lahu qawmuhu la tafrah inna Allah la yuhibbu al-farihin la tafrah ba sana nufin kada kai farin ciki kai dariya kai murmushi ka saki fuska ba wannan ya wajibi ne kowa ya zama mai haka suna nufin kada ka dinga nuna dagawa kana ainihin nuna ka'isa kafi kowa kana taka mutane kana gaya musu baka kana ci musu fuska dan kai Allah ya baka dukiya kada kai wannan idan ka yi imani da kaddara zaka san cewa dukiyar nan ba ta zo hannunka ba sai da ubangiji ya rubuta cewa za ta zo sai da ya ga dama ta zo hannunka din sai da ya halicci dukiyar sannan ta samu zuwa gare ka haka san cewa komai ubangiji ya rubuta shi yake dan menene zaka yi mutane girman kai ba zaka san cewa kuma yau Allah ya rubuta musu ba gobe sai su tashi masu arziki wataƙila su tashi da arzikin da ya fi naka amfani ya fi naka yawa ya fi naka komai Allah yana iya yin wannan saboda haka ka ce kada kai farin ciki idan har ka yi imani da kaddara to ba za a samu wannan farin cikin girman kan ba shi wala tafrahu bima ataku sai Allah ce wallahu la yuhibbu kulla muhtalin Allah ba san duk wani mai girman kai domin ya ga ya samu wani abu ko ya samu wadata ya dinga girman kai fakhur ya dinga cika baki ai shi ya samarwa da kansa wannan abu ba fitukan nan da nake yi ka duba tun safe zan fita karfe 5 karfe 6 na safe ina kasuwa ba zan dawo ba sai ana kira sallar magruba a ce duk wahalar da sha ta tashi a tutar babu ai ba zai yi ba ka duba ni ne na taka kafa na jihu kaza ni nayi kaza yana ta cika baki kaga wannan bai imani da kaddara ba da yayi imani da kaddara Allah ya rubuta masa wannan abu ba zai cika baki ba saboda haka imani da kaddara yana gadarwa da mutum waɗannan abubuwa dogaro da kai nutsuwa ta zuciya kawar da girman kai da jiji da kai sannan kuma kawar da damuwa sannan kuma ainihin godiya ga Ubangiji akan abinda Allah maɗaukakin sarki ya ba wa mutum Allah maɗaukakin sarki ya cika shi wannan ayoyi da cewa الذين يبخلون
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد
الله يصفنت وأن بس إيماني لك الدرع بالنبع ما سجر من كي ما سنون إساء masu nuna su suka samarwa da kansu dukiya da bara su ce da iyawarsu da kwarewarsu a harkar kasuwanci ta saman musu ko ko a'a karfinsu ne da jaruntarsu ya sa kowa yake shayinsu ba su yi imani da kaddara ba Allah ce to waɗannan su ne alladina yabkhaluna suke ruwa su ne waɗanda suke ruwa wa ya'muruna an-nasa bil bukli suke umartar mutane da su ruwa wa man yatawalla wanda duk ya juya baya فإن الله هو الغني الحميد للي الله شيني تكتم موداتي شيني كما الحميد وان دا اكي قودي مسا وان دا بي ايماني لك الدرابة سيذات سامو هنا روى ردوك يسبايا تيروا في سبيل الله ومن قال يكي اذا يتير في سبيل الله ذات ربو جارن سزي كسا زي اينه تلو زي تلوش سورا كسي زمام موقوف اذن قال يكدوك يسا بايا سبايا روى da yayi imani da cewa Allah ya rubuta komai babu abinda zai shiga ko ya fita na dukiyarka sai abinda Ubangiji ya riga ya rubuta da ba zai ruwa da dukiyarsa ba cikin wajen ciyarwa fi sabilillahi ba zai yi wannan ba amma saboda ya ƙaryata da kaddara a aikace in ba bai ƙaryata a baki ba a'a aikinsa yana nuna cewa imanin nasa akwai rauni to zaka samu a wajen ciyarwa fi sabilillahi shine marwaci kuma wa ya'muruna an-nasa bil bukhl ba wai kawai shi yin ruwan ba a'a zai kuma umarci mutane ma su yi ruwan wannan shine gaya wato kaiwa matuka ga ruwa, mutum ya yi ruwa ya hana kuɗi ya yi ruwa sannan kuma ya sa wasu su yi ruwa, bayan shi ya yi sharri kuma ya yi ƙoƙarin ya ga cewa ba shi kaɗai ruwan ya ci ba, a suna da yawa, ya jawo wani ma ya ruwa. Akwai waɗanda su ba za su yi ba, kuma har kullum za su shige gaban mai yi kai ya yi, musamman waɗanda suke ɗan ƙulun masu kuɗi, ɗan ƙulun ɗin nan sun fi kowa ruwan mai kuɗi mugunta, ba za su so ya alheri ba, musamman su ga cewa wani aikin addini, amma za su iya basu, za su iya bashi wata guguwar shawara, ai ya kamata yadda Allah ya baka wadatar nan a ce wannan gida da kake ciki ba shi kake zaune a ciki ba, ya kamata a samar maka gida ƙato a kan ruwa, a gina gida a kan ruwa, kuma kamar ka a ce koyaushe kana zaune baka ɗan yawatawa ka ɗan miƙe ƙafarka, yar Dubai ɗin nan, yar ɗan gurin nan da ake zuwa Ingila da abin nan ƙasashen Turai ɗin nan, ba za ka je ainihin ka ciyar da ƙwayar idonka irin abin da duniya take ciki ba, sai ta ba shi shawara, saboda in ya tashi tafiya da su zai za a saya musu tikiti, za su je su gani a Bulus a banza. Amma kuma da wani ya zo yana so yayi bayani cewa akwai wani masallaci da ake ginawa ana buƙatar taimakon dukiya, sai ka ga sun shige gaba, ƙarshe za ka ga wasu ma su za su yanke abin da za a bawa, ba za su bar alhajin ya yi magana ba, ce a ba to shi kenan, ai alhaji sai a ba su 2000 ko 3000, ko ya yi farar ya ce shi da alhajin sun ba da 3000, ko ba za ka iya magana ba, abin ke alhaji ne in ka matsa ta yi alhajin ma ya hana ka ga yabkhaluna kuma wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl, yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil-bukhl, waɗannan su ne sharrun nas, don ba sa san alkhairi kuma ba sa san wasu fi alkhairi, to duk wannan akwai rashin imani da kaddara yana haifar da wannan, yana haifar da wannan. Allah ya ce wa man yatawalla, duk wanda ya bada baya ya bijirewa kiran da Ubangiji yake yi ko kirayen da yake yi na a ciyar fi sabilillahi, ya sa kafa ya ture yana ganin kamar in ya yi haka wasu ya yi wa gata, yana kamar ya taimakawa addinin Allah, ya yi wa Allah gata, saboda haka shi bara ya yi ruwa, bara ya bada kaɗan, to ya sani fa fa inna Allah huwa al-ghaniyyu, Allah shi ne mai cikakkiyar wadata, Allah ya wadatu gaban kowa, ya yi wannan su antumul fuqara'u ila Allah, Allah huwa al-ghaniyyul hamid, ko kuke da wato bukatuwa zuwa ga Ubangiji, Ubangiji shi ke da cikakkiyar wadata, wadata da babu bukatuwa a cikinka ta gaba ko ta baya, kan yi baya bukatar komai a gurinka, ka bayar ko ka bayar, ka yi imani ko ka yi imani, wannan ba shi zai kara wa mulkin Ubangiji wani abu ba, kafircin mutum ba zai kara, ba zai rage masa ba, imaninsa ba zai kara masa komai cikin mulkinsa ba, shi ne al-ghani wanda yake da cikakkiyar wadata, alhamidu wanda ake gode masa, idan ka san cewa wadata ta hakika ita ce wadata ta Ubangiji, me zai sa ka yi ruwa gare shi wanda shi ne zai musanya maka da abin nan da ka bayar, shi yake da wadatar da ta fitaka, saboda haka in ka bashi shi zai baka. Muna ga ko a mu'amala ta mutum da mutum, mutane sun fi jin su kyautatawa mai kuɗi, saboda sun san in suka bashi in ya tashi zai ruɓanya musu, sai ka ga mutum da kuɗinsa da wadatarsa da komai nashi, amma aka tashi sallah sai ka ga wani wanda bai kai shi wadata ba ya tura masa ragunan sallah, alhajin nan yana iya wadatar da unguwar da ragunan sallah, amma da haka ga wani ya tura ragunan sallah aka bashi wannan raguna din, shi ya san ragunan da shi kuma yake bukata, ragunan da za ka bashi ba ƙanana bane, to idan ka san cewa Ubangiji shike da wadata cikakkiya, to a nan ne za ka san cewa abinda duk za ka bashi ba zai taɓa zubewa a ƙasa ba, abinda ka san cewa in ka bawa wani wanda kake jin yana da shi wata rana zai sakanka maka, to Ubangiji shike da cikakkiyar wadatar da zai maka wannan. Wannan a cikin wannan aya akwai ainihin tsoratarwa, akwai kuma faɗakarwa da umarni, sannan kuma da nuna cewa abinda za ka ciyar fi sabilillahi wannan yana komawa ne, ko amfaninsa yana komawa ne gare ka kai da ka bayar, ba ga Ubangiji ba, domin Allahu huwa al-ghaniyyul mutlaq, shi ne mai cikakkiyar wadata. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace ya ba mu dangantakar, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. idan hukuncin da aka yi mutum bai gamsu da shi ba. Hadisin ko shi ne hadisin Abu Huraira na cewa ya ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kana timra'atani ma'ahuma ibnahuma ja'a az-zubu fa dhahaba bi ibni ihdahuma fa qalat li sahibatiha innama dhahaba bi ibniki wa qalat al-ukhra innama dhahaba bi ibniki fa tahakama ila dauda sallallahu alaihi wasallam fa qada bihi bil kubra fa kharajata ala sulaiman ibn daud فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى ولا تفعل رحمك الله هو ابنها فقد به للصغرى حديثي هنا تشوى وسماتا قدابي النبي هنا تشوى وسماتا قدابي كالكيتي يزو سنة دقائع كالكيتي يزو يتين يدان تيدك تكنسو سيدة يتشي danki ne aka cinye daya kuma tace a danki ne aka cinye sai suka kai hukunci zuwa ga annabi Dawud alaihi salam sai annabi Dawud ya hukunta cewa wannan da na babban su ne babba daga cikin su biyu saboda haka suka fito sai suka samu Sulaiman dan annabi Dawud alaihi salam suka bashi labarin abin da ya wakana sai annabi Sulaiman sai ya ce ku zo min da wuka in tsaga musu shi in raba musu shi su biyu kowace ta daurabi sai karamar ta ce a'a bai kamata a yi haka ba Allah ya ji kanka ka abar mata dan nata ne sai ya ce a tunda haka ne to naki ne wato da nata ne ita ma waccan da ta ji tausayin abin da za a yi ba za ta yadda a yi kadanta ba guris da ta yi ta yi shuru ana cewa a kawo wuka alamar cewa ba danta za a yanka ba bayan da za a yi uwa ta yi shuru a yi kadanta to shin wannan ya nuna kenan idan aka yi wa mutum hukunci bai gamsu ba ya daga hukuncin zuwa ga wani wannan a wato ita shari'a ita ke tsara wannan akan yi shari'a idan alkali ya yanke hukunci bisa ga ijtihadi to ba a warware wannan hukunci da yayi a ka'ida ta shari'a musulunci amma idan yayi kuskure musamman a manyan mas'aloli idan yayi kuskure a cikin manyan mas'aloli waɗanda suka shafi misali jini zubar da jinin wani ko kwace dukiyar wani ko raba wani da matarsa da salwantar da ƴaƴa wannan irin abubuwa masail da malamai suka faɗa ana iya warware hukuncinsa amma idan ƙaramar mas'ala ce misali rikici akan bashi wanda ya ci bashin wannan bai biya ba nace a ai daman mun yi da shi bayan wata biyar zan bashi yanzu kuma wata hudu ne saura wata daya idan alkali ya ce to shikenan dole kai ka daga masa kafa zuwa wata biyar alhalin ko ba haka aka yi ba watakila sati biyu ne ma amma dai shi ne cewa wata biyar aka bashi ya fi iya magana ya fi iya zalaka saboda haka sai ya gamsar da alkali sai ya bashi wata biyar din kaga wannan ba zai cutar da kowa ba duk da cewa watakila zai ji ba daɗi an jinkirta masa kudinsa sama da yadda suka yi to wannan kaga ba zai ce a tayar da hukuncin alkalin ba amma idan hukuncinsa ya kunshi kuskure karara to wannan malamai sun ce wajibi ne a tayar da wannan hukunci din amma in bisa shubha ne ko bisa hujjoji wanda ba za su iya bayyana karo na farko ba ba a tayar da hukuncin alkali matukar bai zama hukuncin nan babu bane wanda shine abin da suka faɗa babu daukar kara yana shiga karkashin wannan ne idan ya kasance ana tuhumar shari'ar da shi alkalin yayi ba ta yi ba saboda wasu kurakure da ake gani to a iya samun wanda ya fi shi sanin makamar abin ko wasu masu yawa waɗanda suka fi wanda suka yi waɗancan sake zauna su dubi shari'ar su iya yanke hukunci saɓanin yadda shi ya yanke ko kuma su tabbatar da abin da ya tabbatar wannan ayat da take cewa walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa la yazaluna mukhtalifin wannan ayat tana magana ne akan saɓani da yake tsakanin musulmi da kafiri ko ku a har ma musulmi ayar ta saki maganar ne a sake saɓani gaba ɗaya Allah da ya ga dama da sai ya sa mutane su zama a dunkule abu ɗaya aqida su ɗaya manufar su ɗaya alƙibla su ɗaya fahimta su ɗaya amma ubangiji bai so haka ba sai ya sanya su daban-daban wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk sai wanda ubangiji ya ji kai wanda ubangiji ya ji kansa zai nuna masa abin da yake daidai ne zai nuna masa gaskiya ya iya tsamar da shi daga cikin wannan sabanin fa hada Allahu alladhina amanu limaqtalafu fihi min al-haqqi bi'izni wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Ubangiji shi yake shiryar da wanda ya so ya shiryar da mu'minai su iya gane gaskiya cikin rubuntsin maganganu ko rubuntsin ayyuka, su iya tsamo gaskiya daga ciki. Ubangiji in ya ga dama yana wannan, shi yasa annabi yana daga cikin addu'arsa ihdini limaqtalafu fihi min al-haqqi bi'iznika innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Addu'a ce da annabi yake maimaitata, ya Ubangiji ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya a cikin duk abin da aka yi sabani akan sa. Ba hujja bace dan an yi sabani akan abu ka ce kowane abu mutum ya ga dama ya dauka, ce ai abin lalube ne a duhu, ai kowa lalube yake a duhu. Saboda haka ba tabbas, wanda ka gani ka dauka, wannan ma ka gani ka dauka, wannan hayaniya ce. Abinda ake cewa sabani ba tasiri abinda babu nassi a ciki, amma abinda yake da nassi karara, wani ya kama wata hanya daban ya saki hanyar nassi din, ba cewa a bishi ai ba komai, ka bishi din ka ga ina zai kai ka. Allah ya wannan hadisin da yake cewa tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah azim, yi tawassali da jahi na wato daraja ta, domin daraja ta babba ce a gurin Allah. Wannan ai ba ya da ma asali ba, ma magana sahihi yake kuma sahihi ba, ba ya da ko isnadi. Wani rubabban hadisi ne mara tushi wanda ba a san ma gidansu ba, daga ina ya fito ba a sani ba, ba ya da gida, ba ya da kabila, ba ya da ƙauye, ba ya da jama'a ba. Don sa akwai hadisin da yana da isnadi, sai dai a cikin isnadin wasu ruba-ruba ne. Sai a hadisin nan yana da isnadi amma rubabbe ne, amma akwai wani hadisin kawai tsintuwa ne, ba a san daga ina aka jiho shi ba. To irin wannan hadisan kenan, tawassalu bi jahi fa inna jahi wani iblis ne, wani shaitan ne ya jiho shi, ba a sani ba, ba wanda zai fita ga daga inda ya fito. To zai zama hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan kuma yace yana da gidaje, ya zai bada zakkar gidajen nan? Zai dau wani gida ne ko ya zai sai dau wani gida ya bada zakka? Idan kana da gidajen haya, a ga'idar zakka ba a daukan gidaje a bayar, kuma gidajen haya ba a yi wa su wato kimar gidajen zakka. Ka ce gidajen nan kowane daya in aka ce an sa shi a kasuwa zai kai miliyan uku, saboda kana da su ga su nan ba za ka kimanta su ka ba da zakkar, a'a ba haka ake ba. Idan kana da gidajen haya ko kana da motocin haya, abinda suka ainihin haifa maka na dukiya, su kake lissafawa ka fitar musu da zakka. An gane ko? Ba su gidajen ba, abinda suka haifar. Idan gidajen haya ne, nawa ka tara da wannan gidajen har shekara ta zago wa wannan kudin, to shi za ka fidda zakka. Ba ruwanka da kimar gidan. An gane ku? Haka nan motoci gare ka na haya, haka nan babura gare ka na haya, ba ka ainihin kiyasta kudin waɗannan babura ko motoci. Kudin da suka tara suka aje shekara ta zago a kan kudin, su waɗannan kudin in sun kai nisabi, su ake fidda wa zakka, ba kimar abin da kake ainihin jujjuyawa ko kake amfani da shi wajen samar da kudin shiga ba. An gane ku? Haka nan kantuna a kasuwa ya bada haya, kudin da yake karba daga gurin masu haya su zai kimanta ya fidda wa zakka, ba kantunan ba. Amma mutumin da yake sayan fili ko ya sayi gida ya sayar, an gane hukuncin sa ya sha bamban. Shi wanda zai sayi fili kwana wata ɗaya wata uku, in ya gama saya da riba ya sayar masa, gobe kuma ya sayi wani. Wannan filaye ko gidaje kadara ne. Haka nan bai sayi motoci, misali ya sayi mota ya sayar, ya sayi mota ya sayar, wannan motocin kadara su ne. An gane ko? In ya tashi zakka zai lissafa kimar wannan motocin da waɗannan gidajen. Akwai bambanci tsakanin wanda yake sana'ar sayan gida ko fili ya sayar, da wanda kuma ya sayi gida ɗin ne ya zuba 'yan haya. An fahimta? Wannan daban, wancan daban, ko wanne ga yadda zai yi zakka. Ina fatan an fahimci wannan. Na'am. Sai sun shekara, in suka shigo hannunka sai sun shekara. Abin da ya shigo hannunka ya kai nisabi sai ya shekara. Ana baka kuɗin amma ba su kai nisabi ba, ka fahimta? Kana kashewa har shekara ta yi ana karɓa amma ba su kai nisabi ba, har yanzu zakka ba ta hau kanka ba, ka fahimta? Sai lokacin da ka karɓa ka ajiye sai suka kai 230,000, misali, ko da 35 nisabin zakka, suka kai wannan kima, to shikenan wannan 230,000 din ta shekara abunka to ka tashi zaka fi zama zakka abinda duk ya dora akai zaka yi lissafi da shi an gane ku abinda duk ya dora akai bayan 2030 din nan ta shekara ka fahimta ka fara rabin nan bayan ta cika 2030 sai ka fara lissafi daga watan Rabi'u Tsani da muke ciki sai ka fara lissafi yanzu kudinka sun kai 2030 wata na gaba ko watanni na gaba sai ka kuma karba kaga zaka dora akan wannan to zaka dauko lissafin nan tun daga Rabi'u Tsani ne kuma wani Rabi'u Tsani din ya zago ya cika shekara guda to zaka fitar musu da zakka jumlar su gaba daya ba wai 2030 kawai ba jumlar duk abin da ya riga ya shigo hannunka gaba daya in dai source din su guda daya ne inda ka samo su guda daya ne idan wuraren samun su daban-daban wannan kararar kashi da kake kasuwanci ka samu wancan kuma a wani ne yazo baka kyauta idan aka baka kyauta wannan kuma baya shiga cikin wadancan shi kuma daban yake ko kuma a wani na kusa sai ya rasu wanda kana da gadon sa sai ka ci gadon sa abinda ka samu ta hanyar gado ba za ka hada shi da wancan ba shi kuma lissafin sa daban ina fatan ka gane abin da sauki amma kuma ana ruwa ko nawa ya karba ai ba wai ana cewa nisabin yana farawa ne daga haka saboda in ka karbi miliyan ne kaddara ka karbi miliyan 10 ba a yau yanzu ya shigo hannu miliyan 10 to sai shekara ta zazo akan miliyan 10 sai ka fitar masa sai kuma masa da abin da ya dora akan sa ba ya halatta mutum ya shafa man gashi domin gemun sai ya fito to wanda ya kagu sai ya yi sunna ba matsuwa shi wannan Allah ne yake bada shi zalika fadlullahi wa dini man yasha ba ra ga ba sai ka matsa wa kanka ba ka iya shafa wani yake fitowa in ka shafa ya fito shikenan ba wani abu amma dai ba sai ka matsa wa kanka haka ba wanda lokacin da yawan karanta su haka za mu haƙura da abinda muka ji Allah maɗaukakin sarki ya ba mu dacewa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi